Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Maryam Dauda. To yanzu ni kuma zan koma gefe guda in ba da kayya bashi fili don ta ci gaba da gabatar da shirin.
Barkanku barkan ku dawar haka barkanku da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe. Kamar yadda kuka sani, shirin yau da gobe shiri ne dake tattaunawa kan batutuwa da suka shafi zamantakewar rayuwarmu ta yau da kullum, musamman ma a bangaren matasa, maza da mata. A yau dai shirin namu zai tattauna ne akan matsalar tallace-tallacen ƴaƴa mata. To kamar yadda aka sani ne a wannan lokaci, idan muka dauki yadda yawan tallace-tallacen ya zama ruwan dare a duk inda zaka zagaya, zaka ga kananan yara suna tallace-tallace. A mafi akasarin garuruwan arewacin Najeriya, yana wuya kai tafiyan minti 10 ka ga ƴan mata ko yara kanana suna tallaba a bakin kasuwa ne ko makaranta, tasha ko masana'antu, wuraren leburori ko kan titi. Suna yawo babu dare babu rana domin haduwa da masu sayan abin da suke talla. Babban abin da zai baka mamaki shine yawancin abubuwan da suke siyarwa ba sa wuce abin naira 500 ko 1000, amma yarinya za ta bar gidan iyayenta tun safe har izuwa dare da sunan talla. To masu sauraron mu, abin da zamu tattauna kenan yau a cikin shirin yau da gobe. Sannan kuma idan muka koma bangaren gwanin mu na wannan mako, muna da baki na musamman wanda suka ziyarci sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a lokacin da suka halarci wani taro na Yale World Fellowship da kasar Amurka ta dauki nauyin shirin domin ba su horo ta musamman akan shugabanci da kuma haɓaka kasuwanci a tsakanin dalibai matasa, maza da mata daga kasashe daban-daban a fadin duniya. Kazalika za mu ga zaya fagen waƙe-waƙe da kuma kwalama domin nishadantar da ku masu sauraron mu. Sai ku biyo mu don cin yadda tattaunawar mu zai kasance tare da ni, Ruqayyah Bashir. Ayye mai tsari mandudu, ayye mai tsari mandudu. To a cikin zauren namu na yau, bakin namu sun hada ne da Hajiya Hadiza Gomina, Hajiya Kulu Salihu Malam Buwa, sai kuma Hajiya Kaka Suleiman da kuma Alhaji Rulwanu Ladan. To Hajiya Hadiza Gomina, idan na fara da ke, muna cikin wani zamani da yawancin iyaye mata sukan sawa yara talla, wanda kuma tallan nan kowa ya san cewa yakan haifar da wasu kalubale da dama, kama ta rashin tarbiya ne fiyade da ake yi ma ƴaƴa mata sakamakon wannan tallan. Kiga yaro ko yarinya ta tashi ba ta da tarbiya, to shin menene babban dalilin da yasa su mata suke dora ma ƴaƴansu talla mata na dorawa ƴaƴansu talla saboda neman ma yaran matan abin aiki saboda ta tashi yin aure ba za tura ta haka kai ba to maza maimako su ma su zauna su responsibility din su duk sun bar ma mata wai mace na cikin gida ba za ki fita ba ba za ki kaza ba dan dole su nemi abin da za su yi su samu dan kobo in yarinyar nan ta tashi gobe za ta yi aure za tura ta salala hakan nan ne gidan miji ai dole a dan bata wani abu a samu mata dan kayan daki dan kayan kitchen to miji in uba bai kawo ba ina uwa za ta samu da take cikin gida shi yasa suka gwamace yaran nan su je su yi talle ko kuma su aikin su house girl hakan nan su samu kudi to cikin yin wannan abun abubuwa iri-iri na iya shiga to duk wannan abun kuma in yazo wa zai koya musu shi yasa yaran ba su da tarbiyya saboda ba su zauna da iyayensu ba an je tallan da kin gama saidawa in baki gama ba me ya faru tana iya zuwa wani saurayi ya karbi duka ya bata kudin ta dawo uwan tana gida bata sani ba yarinyar ta kawo to shine mafi muhimmancin abun cikin wannan talla din nan
to ba kya ganin sa ƴaƴa mata musamman kananan yara suna talladin nan zai iya haifar da wani matsala ga rayuwarsu kama kaman ta gefen tarbiyya
wurin tarbiya gaskiya yaran nan ba su da tarbiya saboda me lokacin da ya kamata su zauna wurin iyayensu su dinga koya musu abubuwan da ya kamata na rayuwa ba za su samu lokacin su koya musu ba gari na wayewa sun tafi talla tallan nan ko sun gama ba su dawo gida ba za su zauna suna wasa nan ne ma wurin shaye-shaye za a dinga koya musu duk wayannan abubuwa duk zinace-zinacen da yake faruwa nan wurin yaran ke koyawa in sun zo cikin gida wurin tsoro iyayen ba su san me yake faruwa ba zama na iya bin su gida ba wanda ya sani
to Hajiya Kulu in muka dawo kanki wasu na zargin cewa dorawa ƴaƴa mata talla yana daga cikin abin da yake jawo tabarbarewar tarbiyyar su ya kike ganin wannan al'amari shin haka ne a ta bangaren ki
eh haka ne kuma ba haka bane abin da yasa nace haka ne waɗansu yaran daga talla ne ake samun lalacewar tarbiyyar su kuma daga matsin iyaye in ta fita abu bai sai ba wara ta hura mata wuta tace dinda za ta shiga ta kawo mata kuɗi to daga nan yarinya shikenan wanda ya kira ta zai mata juri za ta iya bin shi dan me dan ta kawo ta rabu da uwar lafiya ba tare da an mata wani hukunci ba na biyu wani kuma ba talla bane yake kawo tabarbarewar tarbiyyar yara yanzu musamman a yanzu iyaye suna ba da gudunmawa 100% a lalacin yayansu da makoci zai madan makoci hukunci a zauna lafiya idan uba ya dawo sai uwa ta ce ai wane ka zama malam wane ya zo ai fada sai je mai salama gida ne godiya amma ban da yanzu yanzu idan uban da ya miki salaman kin sonar a ba tsakani wani magana to in baki da doki sa wando saboda ta dauro za a zo a dan bane ina mara madansa baya kiri-kiri yaro zai abun kai tsawa iyaye su ce an tsana dan su to daga nan ana har su ma zo karfin su to shikenan su ba su ga tsawatar mishi ba tunda tun farko ba su bashi wannan tsawar ba to kin ji abubuwan da suke ka tabarbarewar yara a wannan zamanin da muke ciki yanzu
to ke a nake ganin kina ganin cewa a tallabaya daga cikin abin da yake kawo tabarbarewar
tarbiyya
yana ciki amma ba shi kadai
ba
haka ne to wasu iyaye na cewa talauci ne ke saka su su dora wa ƴaƴa talla
ke haka ne
to amma ba kya ganin su iyaye akwai hanyar da ya kamata a ce su bi domin samun abin da za su ci musamman shi uba da ya kamata a ce ya fita ya nema amma kuma sai kaga ya zauna a gida kuma a ce ƴaƴa ake dora wa talla su da ya kamata a su makaranta su je su samu ilimi
haka ne talauci yana kawowa kuma da gudunmawar uba uba ne ya kamata ya dauki nauyin gidan shi da iyalinsa to wani uban baya babu dole ne uwa za ta yi wannan ta dora ma ƴaƴan talla domin su zo su ci abin da za su ci na maganar rayuwa amma waɗansu iyaye matan su kuma kwaɗayin abin duniya ne ko da uban ya kawo wadata ya ba su abinci to kwaɗayin su su tara kuɗi su yi kuɗi to sai sun samu yayan su talla wani ma uban bai so a ɓoye za a fita a je talla to daga nan abu ya lalace kuma kafin ya sani abu ya ji labari to kin ji dalilin da ya sa waɗansu yana suke yin talla dole sai suke sa suke yin talla ko ba inda su yi
to Hajiya kaka idan muka dawo kanki me zaki ce game da tallace-tallacen da ake dora wa ƴaƴa mata a wannan lokaci da muke ciki
eh to gaskiya ina ga wannan matsala ne mai zurfi wanda in za a dube shi dole a dube shi ta fannoni da yawa na farko dai ba za a dauke issue na economic problems ba na rashi da talauci da addabi al'umma yadda zaki ga iyaye mata in suka rasa da zasu yi musamman ma in suna da marayu a gaban su to wasu kuma kin ga bugu da ƙari babu ilimi na boko ko na addini da zai wayar musu da kai su san illolin wayannan abubuwa to sai kiga sai suna daura yaran su talla yaran nan kuma galibi kanana ne
sosai
a teens din su suke 13 14 da kike samu wanda ta dara 18 balle a ce ta kai shekaru da za tana da wayewa da za ta iya kare kanta da mutuncinta to shi yasa ake samu wayannan matsalolin gaskiya so in kika duba akwai bangarori da yawa gaskiya akwai economic din sai kuma akwai rashin ilimi akwai rashin fahimtar addini to ina ga duk wayannan su ne suka taru yawa suke causing wannan problem
to a matsayin ki na uwa wace irin shawara zaki bayar domin iyayen da suke dora wa ƴaƴan su talla su wato lura kuma su kiyaye su ga cewa akwai hanya da ya kamata su nemi kuɗi ba tare da sun dora ma ƴaƴan su talla a gida ba
yawa bar ma maganan in fadi wani ba matsaya ta uwa wanda nake wa yara tarbiyya farko mu duba mu musulmi ne yawa to kuma addinin mu ya ba mu haifuwan nan yara amana ne kuma an muka ce ba ma ta farin fannin musulunci zamu duba ba zamu duba ta kasa ce gaba daya ma yara ko ina ka samu da underage amana ne kuma kare haƙƙin su da mutuncin su a taimaka musu su girma su zama masu contributing to society da al'ummar su wannan haƙƙi ne ga dukkan mahaifi shi yasa ma aka ce idan ka san ba za ka iya rike gidanka ba ka kai auren saboda aure comes with responsibility ke ma uwa in kika haifu it comes with responsibility now we understand akwai economic issues amma sai a nemi wani hanya daban na maganta wannan yawa na tattalin arziki to sai a nemi wata hanya daban na maganta wannan ita gwamnati tana da nata role to play amma ni ba na san kullun a ce gwamnati kawai ana kuka gwamnati ya kamata ta yi nata ta taka yawa ita da rawar da ya kamata ta taka to amma mu ma din iyaye da kuma community kowa yana da nasa role da zai taka so ina ga gaskiya ba abu ne da ya tace ya dace a ga yaran musulmi haka suna kan titi babu kula an daura musu talla duka tallan in kika duba trend nawa ne akai to amma suna fita kuma kin san in dai yaro ka tura shi fita je kasuwa ko tasha ko wani waje to keke ma kin san sai abin da ya faru
sosai
to kuma muna samun gaskiya labarai kala na irin halin da yaran mu ke shiga ciki wanda lalle ina ga ya kamata a wayar da kan mutane ita ma gwamnati ta yi ta wajen wayar da kan mutane to amma kuma communities da malaman mu da traditional institutions mu duk ya kamata a shiga ciki dumu I stopping wannan completely
to ma sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin yau da gobe ne ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC yanzu dai zamu dan numfasa kana muka dawo shirin na musayyara yanzu kuma bari mu garzaya ga masana domin su bayyana mana illolin da ke tattare da tallace-tallacen ƴaƴa mata a wannan zamani da muke ciki. A yau dai muna tare ne da Malam Rulwanu Ladan, masani kan zamantakewa kan lamuran yau da kullum, inda zai mana bayani kan illolin tallace-tallace da kuma shawara ga iyaye mata da ke dora wa ƴaƴansu talla. Aji Rulwanu, bismillah.
Iyaye mata ko in ce iyayenmu duka masu dorawa ƴaƴansu tallace-tallace wanda wasu suna barin anguwa wasu su bar gari su ci kasuwanni wannan abun baya maganin talauci wajibi ne a tashi tsaye idan har kana ganin dole ƴarka sai ta nemi wani abu so abinda ya fi maka alkhairi ko ya fi maki alkhairi a matsayinki na uwa ki raba ta da tallar ta dauka ta tafi idan dole ne sai an yi a anguwarku a bakin gidanku a masallacin anguwarku za a rasa inda za ta iya ajiye abin da za ta sayar ba tashi sai mu tabbatar wa inda yaya matan ba su ilimi saboda gaskiyar lamari shine yawan abin da ke kawo abin jahilci yana ciki saboda hadli yana da wahala ka hadu da wadda daliba ce serious daliba ta karatu alqur'ani ko kuma kaga wadda ta kara secondary school a ce tana wayannan talle-talle ba zai yi ba na daya a bada ya mata ilimi na biyu iyayen mu shugabanni na anguwanni haka da sarakuna muna da abin da zamu taka makwabta suna da abin da za su taka idan kaga yarinya ta shiga matsala wani na sai lalata rayuwarta ka tsawata idan ta kama ka bayar da shawara idan ta kama ka kai ta na gurin iyayenta amma wannan tallar ba karamar musi ba bace a kasar Hausa a kasar Hausa tabbas an sani da cewa a jidince wannan abin lalaci ne abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yace mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati duka mu makiyaya ne kuma mu duka abin tambaya ne akan abin da aka ba kiyo eh yaya mata arziki ne amma mafi yawan mutane a halin yanzu especially marasa karfi su kallabe da wannan abun su bautar da ƴaƴansu mata ta hanyar nemo musu kuɗi especially iyaye mata kuma wannan abun ba karamar musiba bace yawan bata gari dama suke nema haka idan suka sami yaran za su ba su abin da ba su taba jin labarin shi ba bare su samu kuma ta haka suke samun su lallata musu rayuwa dan haka wajibi ne gwamnati ta tashi a ga girl child education an tashi tsaye a kan shi a gwamnatance kuma ya dace hukumomin mu masarautu da sauransu su tashi tsaye ta hanyar samun wasu yan programs ko da local government levels da za a koya ma yaran nan wasu sana'o'i da za su iya yi a gidajensu ba ma da uzuri don ba ma da kuɗi ya zama ƴaƴanmu mata suna lallacewa ya mace fa ilmantar da ita ko kuma tsare mata mutuncinta ba karamin aiki ba ne wajibi ne a tashi tsaye waɗannan abubuwan su canza daga yadda suke a yanzu.
To masu sauraron mu kada da ku sha'afa shirin yau da gobe ne ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu dai bari mu ɗan numfasa kana muka dawo shirin na madalla yanzu kuma masu sauraro zan sada ku da abokiyar aiki Hawwa Sharif a cikin tattaunawar da ta yi da ɗaya daga cikin ɗaliban da suka halarci taron Yale World Fellowship.
Sunanka da shirin da kuka zo a Amurka.
To assalamu alaikum jama'a, sunana Zakariya Haruna Liman Kaura daga jihar Zamfara a Najeriya kuma mun shigo nan Amurka domin wani taro wanda ake mu suna Mandela Washington Fellowship wanda ana kokarin ba da horaswa ga matasa waɗanda ke kokarin zama shugabanni a nan gaba.
To baki daya a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka muna muku marhaba da zuwa wannan shiri da ya kawo ku a nan Amurka kuma musamman a wannan fili namu wanda dama naku ne mata da matasa dan haka muna muku barka da zuwa. Malam Zakariya bari mu so mu ji me kake a gida wanda a iya cewa shine ya zama sulla har ka kasance cikin waɗanda Allah ya ba nasara aka zaɓa su suka zo na Amurka domin halartar wannan shiri. Wani shiri ne kake a gida ko wani aiki ko wani al'amari ne kake tafiyarwa a gida a matsayinka na matashi?
Okay, gaskiya abun ya fara da lokacin da na riƙe wani mukami wato social director na ɗaliban jihar Zamfara gabaki ɗaya. Lokacin da na riƙe wannan mukami sai muka zo muka ci to zamu ɗanyi wani project wanda shi wannan mukamin so da muka zo sai Allah ya sa da na tara samari waɗanda graduate ne sun ƙare karatu a ƙaura na moda muka zo mu yi meeting domin mu ga wace matsala muke fuskanta a nan garin mu don mu magance ta. So daga nan ne sai aka tattauna aka ga to ya kamata a ce ba wai ma ai amfani da wannan kungiyar ta matasa ba, a'a mu mu kirkiri kungiya ta mu a nan garin ƙaura na moda wanda za mu dinga tallafa ma yara gajiyayi da sauransu. So shine sai muka kirkira kungiya mai suna
marin dan da sai ka afuwan in ka ce gajiyayyu kana nufin kamar masu wata na kasa ko ko wanda dai ba su da ayyukan yi misali ko kuma na kasa
kamar irin waɗanda masu bukata ta musamman da kuma dalibai waɗanda ba su da irin
horaswa
marasa galihu da kuma waɗanda aka koro daga garuruwan su waɗanda IDP camps da kuma sauran su
ta yaya zaka hada abin da ka koya anan da abin da kake gida kaga cewa matasa da ke gida su ma sun amfana musamman kuma dama yauwa kada mamanci kamar da ake cewa an sara kan gaba din nan ka san dama yanzu ana ta kiraye matasa su shiga harkar siyasa a dama da su ganin cewa wayannan da ta ku tsayi da ma sun
lokacin su
dama dama da wurin ji da suna yi ana fahimta har an kai yanzu ba a gane ma me suke matasa na ganin lokaci yayi da za su shiga harkar siyasa su ma a dama da su su zama jagorori na kasashen su har su kan buga misali a kwanan nan da shugaban kasar Senegal a matsayin shi wacce ta daba zaka kai gida domin ganin cewa ka kara jan hankalin matasa sun shiga yin harkar siyasan nan mai tsafta ta ilimi ta dai zamani ta ci gaba wanda kamar yadda ka faɗi za ta zama hanya ta shan roman demokradiyya
to alhamdulillah gaskiya matsayina dan gwagwarmaya mai fafutukar ganin an samu kyakkyawan shugabanci a Najeriya gabaki daya akwai tsare-tsare waɗanda nake da su da dama waɗanda wasu din su na koye su anan wasu su kuma dama ina da su a cikin kaina waɗanda nake so idan na koma in ji in aiwatar sannan kuma su ma matasan mu su samu su amfana da wannan abun so na farko akwai fannin harkar security wanda abu ne wanda ke ci bunu tuwa a kwariya maybe a can northern part of Nigeria kamar irin
matsalar rashin tsaro kenan a
arewa yawa matsalar tsaro to muna kokarin yanda za a yi mu dinga yin wasu taruka ko kuma awareness wanda za mu shawo kan matsalar harkar tsaro din nan then sai abu na biyu kuma shine muna kokari mu ga mun samu yanda za a yi mu yi radio demokradiya saboda babban matsalar da muke fuskanta a Najeriya shine rashin ilimi babu masaniya akan ita demokradiya me ita demokradiya mutum bai ma san yancin shi ba bai san ya kamata a yi zabe ba bai san wasu abubuwa da dama ba so muna ganin mafi yawan mutane a Najeriya suna kauyuka ne sannan kuma mutanen nan su ne ke bada zabe su ne ke yin zabe so idan muka samu muka sanar da su cewa ga abun da a haƙin su ga abun da ya kamata a dinga yi ga yanda ya shugaba ya kamata ya wakilce su to za su sani lokacin da zabe ya zo su san to ya kamata su zaba so
san yanda ake kiranye ko
yawa sun yanda ake kiranye idan ma sun zabi shugaba ya tafi bai musu ba sun ya za a su kiranye ya dawo sannan su canza wani
sannan kuma ba sun da illa zaka saka a jadawalin kama illa su san cewa muhimmancin yin zabe ba tare da karɓar wani abu ba ko kuma dai a takaice dai kore siyasar kuɗi
siyasa
ta aƙida ta cancanta ta sanin ya kamata ko ba kai tunanin haka ba
wannan mun ma yi shi 2023 kuma ya taimaka sosai lokacin da muka yi shi election awareness mun samu kungiyoyi wajen 50 waɗanda suka shigo wannan to almost gaskiya dubban mutane ne suka yi participating
da magance matsalar da zaka ji ana cewa
ana ba da taliya ko naira 1000 a can gare so gaskiya dun
mun hudu kuma ana ga samu su gujiya a hannu
sosai dun mun wayar da mutane kan wannan abun shi ya sa gaskiya ga wannan zabe na 2023 an samu canji sosai mutane sun fara wayewa so abinda muke yi kenan so amma wanda na sa a gaba yanzu idan na kuma dan har mun buda form wanda mutane za su cika matasa so mun shirya bada horaswa kyauta ne gaskiya mun shirya horaswa waɗanda za mu ba matasa a jihar Zamfara wato sunan program din Zamfara Youth Civic Engagement Leadership Program wato horaswa ce za mu ba matasa waɗanda ke taso a jihar Zamfara waɗanda za mu sanar da su su zama active citizen a jihar su da kuma Najeriya gabaki daya su san menene demokradiya sannan kuma su san ya kasance suna participating duk cikin harkar demokradiya
yanzu kuma za mu garzaya fagen falama domin mu nishadantar da ku ko ko a gwada ma uwar gida kalan salon girkin da za ta yi mai gida a gida domin burge shi har ma da ƴaƴa da kuma baki ƴan uwa da sukan ziyarce ki ko da yaushe sai ku biyo mu don jin yadda bakuwar mu za ta kayatar da mu a fagen kwalama na wannan mako.
To ya sunan bakuwar namu na yau?
Sunana Saratu Uwais.
To malama Saratu, me zaki girka mana ne yau a cikin kitchen din namu?
Eh, ba wani abu bane mai yawa, yau zamu hada yogurt puffy.
To shi wannan yogurt puffy din in za a yi shi da me uwar gida take bukata.
Eh, domin hada wannan puffy din namu zamu bukaci ba wasu abubuwa ne masu yawa ko wuyan samu ba. Idan kina da fruit dinki da dan yogurt
da kayan marmari kenan.
Eh, kayan marmari. Da farko uwar gida za ta tanadi yogurt dinta, Greek yogurt ko kuma plain yogurt, amma dai an fi son Greek yogurt din. Wato yogurt mai kauri kenan.
Eh.
Yawwa. Idan aka samu yogurt ko plain din ko Greek, amma dai abu mafi muhimmanci shine zama yana da kauri.
Haka.
Yawwa. Akwai kofin da ake hadawa a ciki. Musamman yana kara masa yana kayatarwa amma ba dole sai wannan kofin ba ko a cikin dan bowl haka wato wani dan mazubi ne wanda yake nunawa na gilashi kenan wanda yake
da na gilashi dai da zaka ga abin da ke
yawa wanda zaka ga abin da ke cikin kofin yawa sai a fara assembling din su wato hadawa kenan
da fara jerawa
eh yawa da farko za a zuba wannan yogurt din idan so kike yayi zaki da zaki iya zuba sukari ko kuma ki dan zuba zuma duk yadda kike so in kika zuba yogurt din sai ki dauko granola wani abu ne da ake hadawa a baking wato shi wannan granola din yana karawa puffy dadi da armashi kuma yadda ake ana sayarwa a shago supermarket haka ko wani dan mall ko idan baki samu ba ma zaki iya hadawa da kanki a gida zaki samu oats ko ka oats kenan da dabino da kwakwa gyada wannan ƴaƴan me ake cewa cashew nut ƴaƴan kandu kenan yawa to gaba ɗaya za a hada ai baking din su amma abu mafi muhimmanci
a baking din su ko a nika su
a ba za a nika ba baking din su za a yi
to in kika ce baking me haka yake nufi
za a gasa eh za a gasa cikin oven ko kuma zaki ba su tsoro cikin frying pan abun gashin kina tukunyar wannan frying pan yawa idan aka yi samu wannan granola din sai a zuba akan wannan yogurt din da aka fara sawa da farko
yogurt din dan kadan kenan
za a zuba eh dan kadan kawai madaidaici za a zuba sai a zuba shi granola din sai a kawo apple wato tufa kenan a yayyanka su dai madaidaita sai a zuba sai a kawo ayaba kuma a yanka su daidai sai a zuba in aka zuba sai a kara debo wannan yogurt din a zuba a kai in aka zuba sai a kara dauko a debo granola din a zuba a debo tufa din a zuba a debo ayaba ita ma a zuba sai a kara dora yogurt din haka dai za a yi ta yi har a cika mazubin idan aka cika sai a kara yin irin wannan dressing din na farko wato a zuba granola din da ayaba da tufa din
ya zama shi ne a sama kenan
eh ba zallar tufa da ayaba ba duk irin fruit din da kike so zaki iya zuba
duk kalan abun marmarin da kake bukata zaka iya sawa
eh zaki iya sawa sai daga karshe ki dan garnishin wato ki kawata da dan kamar gyada da su ƴaƴan kanju da su sauran fruit din duk wani abu da kike so dai da zaki iya ci kuma zai maki dadi sai ki dora akai shikenan
to haka yake masu sauraron mu duka dai a nan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a madadin wato abokan aiki da suka tallafa har shirin ya kammalu ya zo gare ku ni Ruqayyah Bashir ke muku fatan alkhairi har kullum bi salam
to masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ruqayyah Bashir da wadda ta hada shirin da kuma bada umarni Fiona wa mai Dudu. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
I'm